'yan kasa da hukuma.
Ka ja haka cikin kada zalin shi, mai za ka faɗa a cikin 'yan shi, mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan maganan ainihin subsidy, ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba.
Na farko man fetur, na biyu ilimi, na uku lafiya.
Ya kamata a ce harkan nan an yi subsidy,
sannan na hudu harkan gona.
Haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta.
Masharhanta kenan a Najeriya ke nanata muhimmancin samar da tallafin hukuma ga fannonin rayuwar 'yan ƙasar, kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa, yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samu.
Madalla masare, yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsadar rayuwa, masu sharhi kan lamuran yau da kullum a ƙasar na ci gaba da nazari akan dalilai da suka sabbaba wannan kalubale, tare da jan hankalin hukuma game da matakan magance kalubalen. Da yawa daga cikin masu nazari da sharhi akan al'amura na alakanta wannan yanayi na tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki da jerin manufofin da gwamnati ta fito da su, musamman a fannin tattalin arziki, kamar bangaren hada-hadar mai na ƙasar da ayyukan noma da sauran muhimman fannoni masu nasaba da makomar tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Batun janye tallafi akan albarkatun mai da gwamnati ta yi tun a watan Mayu na bara, da tsare-tsaren babban bankin kasar CBN kan sha'anin musayar kudaden ketare na daga cikin muhimman al'amura da masana da masu sharhi ke cewa sun dagula lissafin rayuwar 'yan kasar. Kamar Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya, ya yi tsokaci akan wannan batu.
Ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyale kudinta kawai ya samo kansa 'yanci, ba ai. Ko America, inda jari hujjanci yake da roots, tana kara dalata, tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su yi asara.
Kamar tana yin subsidy kake so ka ce?
Subsidy ma ba mun gani ba lokacin Obama. Insurance company ma ya ba kuɗi, ya ba General Motors kuɗi, ya ba waye kuɗi, ya ba waye kuɗi to bail them out. Kuma jari hujja fa suke yi su. Amma kuma suna gaya muku ku 'yan Afirka dole ku karɓi daktarin ɗin jari hujjanci yadda yake, ba ruwan gwamnati da tattalin arziki. An taɓa yin haka a duniya? Ai, tun da ka gwada ka gani wannan abu musiba yake janyowa. Kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala, ku daina mana wannan maganar subsidy na mai, ku dawo da shi. In an dawo, in kuɗin sun daɗu sun hau kan Najeriya, ba kowa da kowa ba ce? Ai, ba kuɗinka ba ne personal money ɗinka, kuɗin ƙasa ne. Kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba, mutanenka sun ci gaba shi ne ƙasarka ta ci gaba. Saboda haka wannan maganan ainihin subsidy, ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba. Kuɗin mai ya tashi daga naira 170 ya koma 900, ya komai ba zai tashi ba, ya abubuwa ba za su zama inda suke ba. To dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan, kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya. Dole Najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta. In ba haka ba, ta ce za ta ƙyale ta, ɗan duniya lalata ta za su.
Baya ga haka, a cewar Kwamar Yahaya Shu'aibu Ogogo, wani mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, tilas ne hukumomin ƙasar su yi la'akarin samar da tallafi a wasu ƙarin muhimman fannoni domin 'yan Najeriya su samu ingancin rayuwa.
Duk shugabancin da ba sa sauci, da bayi tanadi na sassauce ga kowace irin al'umma, ba gwamnati ba ce, ba kuma shugabanci ba. Saboda haka wai ni subsidy kawai su da suke cikin gwamnati, ai ba wai al'umma suka jinye subsidy, wasu da suke cikin tare da su suka jinye subsidy, saboda su sun san mutanen da suke da subsidy din, ai ba wai sun yi haka bane saboda wannan al'umma, shi ne saboda wasu mutane da su suka san su. To a zo ai bayanin subsidy, tunda kake subsidy, tunda aka fara magana subsidy din nan, a buga mana a jarida man ga wanda suke amfana daga subsidy din nan, kafin a janye a ce wane wane wane, su sun san su. sun san su sun san wanda suke ba subsidy kuma kace ka jin subsidy ka zo ka ce ka gyara refinery dan gota ya gyara refinery ya kafa refinery kuna da kudin na kasa ku sai da shi da naira ko kuma ku yi ba ni gishiri ba kamanda domin al'umma ku su ji daɗi kun ce kun gyara Fatako refinery babu abin da ya canza da da kuke da subsidy abin da yasa ai dalilin subsidy kun ce saboda suwo man fetur din da ake daga wata kasa now yanzu kuna tace shi a kasa kuma ski bi abubuwa ba su canja ba ai rena hankalin mutane kawai suka
idan haka ne yanzu comrade dame kake gani ya kamata gwamnati ta yi wa subsidy da rayuwar ɗan kasa ta da wahayi cuta
na farko man fetur na biyu ilimi na uku lafiya sannan na hudu harkar gona ka tuna duk wanda ya sani baya ya ga yadda ake kawo takin zamani kusan kyauta ake ba shi ya ga yadda ake kawo iri ya ga kuma yadda ake wayar da kan mutane shi kansa wannan subsidy ne yadda gwamnati take samar da jami'ai wanda suke wayar da kai yadda ake samu irin sabbin hanyoyi na noma
banko ka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman boka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
sai dai a ta bakin barista Amina Umar Hussein wata lauyar gwagwarmayar bil'adama a Najeriya dama tilas ne fa akan hukumomin Najeriya su dauki matakan da za su inganta rayuwar 'yan kasa tunda abu ne da ke kunshe a kundin tsarin mulki da sauran dokoki na kasar
'yanci ne na 'yan kasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta sai ta samar musu da tsaro da kare mutuncinsu yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su 'yan wata ƙasa ce mai arziki
watakila hakan ce ta sanya Comrade Yahaya Shu'aibu Ungwagwa ke cewa lokaci ya yi da mahukuntan Najeriya za su mayar da hankali wajen sauke wancan nauyi
ko dai gwamnati su saurari ra'ayin mutane su saurari abin da mutane suke faɗa da abin da ke damun su idan ku haka bata faru ba abin da suke tsoro shine canji sai ya faru domin magana guda ɗaya ce idan tura ta kai bango shi kansa wanda zai canja shi ya waye gari da safe ya tashi ne shi kansa shine zai canja in dai aka ci gaba da wannan tafiya a wannan kasar kawai zuciya da ke organizing din kanta cikin dan kankanin lokaci a kasar nan in dai har kudin nan mukuntan kasar nan ba su dau wasu matakai yanda za su magani din matsalar da halin da al'umma kasar nan suke ciki ba
masu ware karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
mun garba ina tausan kan mu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmi shine manufar mulkin kan mu.